sashin Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. Za kuma iya jin mu kai tsaye a haka a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, barkanku da yammaci. Usman Ahmad ne tare da Nazir Ahmad Hausawa daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC a shirinmu na lasariyar yau, Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara iza wutar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a, inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so, wato Twitter. Ya ce kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross, wanda ake kira ICRC a takaice, ya yi kira a yau Asabar da a sako ma'aikatansu guda biyu da aka kame a arewacin Afghanistan a farkon wannan watan.
To, Allah ya sa mu zama cikin ƙoshin lafiya mu saurari cikakkun labaran. A jiya harin ƙunar baƙin wake ya tashi a jihar Borno a Najeriya, har wasu sun halaka, wasu kuma sun jikkata. Shin me ya kamata mu yi don ƙara kulawa da aukuwar irin wannan al'amari?
Inda an riga an kaske su, kuma ba dukansu ne aka san sun mutu da gudu suka yi, saboda kan za su fansana cikin mutane. A cikin mutane za su dinga samun mafaka, kuma daga cikin mutane za su dinga shirya ta'addanci, za su yi kowa daga lokaci zuwa lokaci.
To, wata kungiya kuma a jamhuriyar Nijar ta tallafa wa wasu iyaye ne domin su kula da ɗawainiyar 'ya'yansu.
Yau kusan shekara uku ne da ta fara aiki a nan da magaram, kuma ana ma Allah godiya yanzu kodayake sabuwa ce bata shuma ba kwarai, tana da tallafi gaskiya daga wasu kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kama mata. Sun kama mata, sun ga aikin da take yi mai kyau ne.
To, duk waɗannan za su zo muku daga baya, kuma za mu saurari shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi. Haka kuma sakonninku ta hanyar email su ma suna nan tafi. Yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Nijar.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. A shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara iza wutar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya a Juma'a, inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya rubuta a Twitter, ya ce kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jaridar The New York Times da gidan talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC a cikin jerin sunayen. An goge rubutun da wuri, amma kuma aka maye gurbinsa da wani makamancin haka wanda ya ƙara da sunayen kafafen yada labaran cikin gida guda biyu na ABC da kuma CBS. Wannan suka ta kafafen yada zumunta na ɗaya daga cikin jerin hanyoyin da Trump yake amfani wajen sukar kafafen yada labarai, kuma ya zo ne bayan shugaban ƙasar ya bar Washington domin ziyara zuwa kamfanin jiragen sama na Boeing Aircraft da ke jihar Carolina ta kudu. Daga baya, shugaban ƙasa ya nufi katafaren gidansa da ke Mar-a-Lago da ke jihar Florida, inda zai yi hutun ƙarshen mako. Amma kuma cece-kuce da muhawara ta ɓarke a kafafen yada labarai da kuma kafafen yada zumunta kan muhimmancin kirin da Trump ya yi wa wasu daga cikin manyan gidajen jaridu na Amurka a matsayin maƙiyan al'umma. Murya Amurka ta tuntuɓi fadar White House domin neman ƙarin bayani a kan rubutun na Twitter, amma babu amsa. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross, wanda ake kira ICRC a taƙaice, ya yi kira a yau Asabar da a sako ma'aikatansu guda biyu da aka kame a arewacin Afghanistan a farkon wannan watan. Waɗanda aka kame ɗin na cikin jerin ma'aikatan da ke raba kayan abinci ga manoman da talauci ya yi wa kamfa a arewacin yankin Jauzan a ranar 8 ga watan Fabrairu, a yayin da aka kai musu hari na kwanton ɓauna da ake zargin 'yan ƙungiyar Daesh ne suka kai harin. Kamar yadda jami'an tsaron Afghanistan suka ce, maharan sun kashe ma'aikatan ƙungiyar Red Cross guda shida kafin su tafi da biyu daga cikinsu zuwa wurin da ba a sani ba. Ƙungiyar agajin ta dakatar da duk wasu harkokinta na taimakon jin ƙai a faɗin ƙasar da miliyoyin mutane ke buƙatar tallafin gaggawa sakamakon hare-haren 'yan ƙungiyar Taliban da suka yawaita. Monica Zanarelli, shugabar ICRC, ta faɗa a wani rubutaccen saƙo da ta bayar a yau Asabar cewa, muna kira ga waɗanda suka kama mana abokanan aikinmu da su ji ƙai, su sako mana su lafiya ba tare da wani dalili ba, kuma kada su saka rayuwarsu cikin haɗari. Ta ƙara da cewa, ba ma son baƙin cikin ya ƙara yi mana yawa. Shirali ta yi kira ga hukumomi da jami'an tsaro da ke aiki a arewacin Afghanistan da su taimaka wajen ganin an sako ma'aikatan na Red Cross lafiya. Wannan hari akan ma'aikatan na Red Cross shine mafi muni da ya taba faruwa akan ma'aikatan a cikin kasar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Tun sati biyu da suka wuce a kasar Romania ta fuskanci zanga-zanga mafi girma a gabashin Turai tun bayan faduwar kwaminisanci a shekarar 1989. Wannan zanga-zanga ana yin ta ne akan cin hanci da rashawa kuma an ci gaba da yin ta bayan gwamnatin ta farfado daga zaben rashin tabbas. A wajen kasashen yamma kuwa wannan rikici wani abu ne da ya zama tsaka mai wuya sakamakon mutane akan titunan Bucharest na bankaɗo mummunan asirin gwamnatin na cin hanci da rashawa wanda gwamnatin Amurka da kuma tarayyar Turai suka yabawa. Ga wasu daga cikin masu yin wannan zanga-zanga dai na ganin cewa masu yaƙi da cin hanci da rashawar sun zama ɓata gari da kansu. Wanke laifin almundahanar ƙasa da dalar Amurka da 50,000 a matsayin ba laifi ba ya ɓata wa mutanen rai matuƙa. Kuma suna son gwamnati ta janye. Gwamnatin dai ta janye dokar, amma duk da haka an ci gaba da zanga-zangar da yawa daga cikin mutanen ƙasar sun yarda cewa shugabanninsu na amfani da dokokin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wajen musguna abokanan hamayya, kamar yadda gwamnatin kwaminisanci ta tsohon shugaban marigayi Nikolai Sesosus suka ringa aiwatarwa a baya. Tsohuwar kungiyar Musulmai a Amurka ta yi taron ta na 7 da take gudanarwa duk shekara da ake wa lakabi da Day on the Hill. Inda ta yi zaman tattaunawa masu yawa da 'yan majalisu wanda ya ƙara mai da kai kan ƙoƙarin Donald Trump na hana baƙi daga ƙasashen 7 masu yawan musulmai shigowa Amurka. Burin 'yan ƙungiyar ta Ahmadiyya a Amurka shi ne su tattauna kan 'yancin addini, 'yancin ɗan adam da kuma tsaron ƙasa, da kuma ƙara mai da kai kan yadda manufofi da saƙo na cewar mafiya yawan musulmai masu zaman lafiya ne. Dan majalisa Jim McGovern na jam'iyyar Democrat ya faɗa wa murya Amurka a wata tattaunawa da ya yi da mu cewar tuni wannan ƙungiyar tana aiki da Amurka domin rushe rashin sanin da ke yawo akan addinin Islama. Ya ƙara da cewa wannan ƙungiya ce mai muhimmanci ga al'umma wacce take ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kuma kawar da tashe-tashen hankula da zama irin na ƙauna. An shirya zaman tattaunawa ne tsakanin shugabannin al'umma na zango na 75 da 'yan majalisu kimanin 100. Inda suka gabatar da jerin bayanai a gaban wani allo da aka rubuta addinin Islama gaba ɗaya ya yi Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Aka kuma ƙara da rubutun ayoyin Ƙur'ani mai girma domin kafa hujjar hakan. Amjad Khan, ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar, ya faɗa wa murya Amurka cewa ba za mu bari labaran da ake bayarwa marasa kyau su zama su ne aka kaɗai suke ci gaba ba.
Nazira Amurawa sake ne karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan birnin Washington DC. A jiya harin kunar bakin wake ya tashi a jihar Borno a Najeriya, inda har wasu yankunan bakin waken suka halaka, wasu kuma jama'ar gari suka jikkata. Wannan ce ta sa muka nemo masu fashin bakin al'amura irin su Musa Zubairu musamman akan harkar tsaro. Barka da warhaka Malam Musa Zubairu.
Barkanmu ka dai.
Akwai maganar bam da ya tashi ko ince bamaban kunar bakin wake da suka tashi a Borno a Najeriya. Shin akwai wani abu da ya kamata mu kalla ne a maganar tsaron Najeriya? Muna ta ganin kaman abu ya na lafawa kuma sai ga wannan ya faru jiya. Shin akwai wani abu da ya kamata bangaren tsaro a samu ko kuma mutanen gari su kiyaye duk da cewa kula da kaya fice giya?
Wato katon tutan da aka yi kasa da tutan su ɗan Boko Haram, ina jin muna ƙara nanatawa cewa sai yanzu fa inda an riga an kasce su kuma ba dukansu ne aka san sun mutu ba gudu suka yi, saboda haka za su kwantama cikin mutane, a cikin mutane za su dinga samun mafaka, kuma daga cikin mutane za su dinga shirya ta'addanci da za su dinga kawa daga lokaci zuwa lokaci. Saboda haka nan a nan shi ne muka ci gaba da kira mutane, wannan ba aikin gwamnati ne ba kaɗai ko JTF ko sojojin Najeriya ba, mutane dole a sa ido. Kuma tun da an riga an san da ɗin yadda suka fito, za su ɗauki jaka mai nauyi, za su dinga tafiya da sana da duk irin tsangwame-tsangwamen da za su kawo kansu, dole mutane ya zamanto cewa suna la'akari da waɗannan, dole mutane yanzu mu zamanto cewa mu ne sojojin kanmu, mu ne 'yan sandan kanmu, da mun gani mu sanar. Amma idan har muka ce za mu jira ne sai soja ya zo ko JTF su ne, to ina ganin akwai matsala. Saboda haka nan a nan yanzu ya zamanto haƙƙin mutane da suke zaune a wuri su dinga kula
da mutanen da suke nan da irin wato an amara kokarin ne da mutanen su kan kai kawo a cikin aljihunan su da dole mutane ya zama to cewa sun yi la'akari da wa'in abubuwa da domin shi yanzu a maganar tsaro shi ne da aka ba shi haƙƙin tsaron shi ma dole wato ya zama to cewa ya jingina da ko mutanen gari ne da ku dinga sanar da shi irin abubuwan da suke faruwa a wajen da suke zaune. Amma idan har ba haka ba to zai zama to cewa shi da nan tsaro ada ma ba sai ne shi makamin gare shi da kuma shi da ilimin kama gidan waɗannan mutane. Amma ko da kuke zaune da su kuke zaune a unguwa kuka san kanku to ku ne za ku dinga la'akari da waɗannan shiga da fice na mutane da irin al'amuran da mutane suke yi da irin yadda rayuwar waɗansu kan canza a wannan lokacin duk sai a duba. Sannan kuma dole ya zama to cewa yanzu an ƙara lura da irin yadda mutane suke tafiyar da irin abubuwa ma na ibada domin nan ta fanni da shi da ku har da nan ba a tsira a cikin da wato kuma an tsira a cikin da suka fitawa matasan mu da mutanen gari so dole duk sai yi la'akari da waɗannan ana sa idanu yanzu dai ma magana da ta fito wani kaji malam Usman shi da mutanen gari mu sa ido mu ci gaba da lura da irin kai kawo na mutane a hanyoyin ne
daga ƙarshe Malam Musa Zubairu a za ga wani lokaci a kasuwanni ne irin waɗannan abubuwan suke faruwa ya za a yi mutane su bambance misali in a kasuwanni ne
a wato dole ai dole ne wato kaga ai yanzu kake shin mota kaman anan Kaduna za ka shiga babban tashar mota na Kaduna kaga sai ka bin sai ka an duba da kanka akwai wannan device din da sauran su kuma kan ko ko din da mutane suke shiga dole a san yanzu za a duba duk duba su kaman yanda za mu kai yanzu a shiga masallatai kaman yanda ake yanzu a shiga church church to dole daga lokaci zuwa lokaci lokacin da aka dan ji ba ya kullum ma ba amma dai daga lokaci zuwa lokaci sai a saka irin wannan bincike domin dole ne ya zama ta ce a yi wannan bincike domin ba za a hana mutane mu'amala da kai da kawo na lokuta da suke da shi ba amma dole ne ya zama ta ce a samu hanyoyin da za a dinga sa ido dole ne a samu duk inda mutane suke tare din nan da a samu mutane wanda su ma suna nan suna kai kawo suna duba yadda mutane suke cinikin yasu suna duba mutane da yadda suke shiga kasuwa ai daga tsohon tun kasuwan za a saka mutane za su duba la'akari su dinga dubawa su ga wane ne ya shiga wane ne ya fita me ya ajiye me ya tafi da shi to duk za a duba ina ga su da sa na gun kwara ko kuma ya kuma da kuma ta suka je wuri ne sai su aje a duk inda da kuma ta lafiya su ga mutane ya su a kama su da shi a jikin su to duk sai da shi ayi la'akari da wannan abuwa da an gane shi.
To mun gode sosai Malam Musa Zubairu sai wani lokaci.
To
wata kungiya kuma mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta tallafa wa wasu iyaye don kula da ɗawainiyar 'ya'yansu ga rahoton wakilinmu Tamar Abari daga birnin Damagaran.
Kimanin iyalai 70 ne kungiyar Amina tare da haɗin gwiwar kungiyar iyayen marayu na ƙasar Australia suka ba wa taimakon awakai da abinci. Habibu Atifa shine wakilin kula da tsari da samar da taimako wa kungiyar iyayen marayu a nan da Magaran. Yayi ƙarin bayani kamar haka.
Wannan kungiya ta uwayen marayu da masu kama ma marayu wanda ake cema Association AMTO yau kusan shekara 3 ne da ta fara aiki a nan da Magaran. Kuma ana ma Allah godiya yanzu koda yake sabuwa ce bata shuma ba kwarai tana da tallafi gaskiya daga wasu kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kama mata. Sun kama mata sun ga aikin da take yi mai kyau ne kawai akwai gaskiya a cikin aikin yanzu bancin su da kansu ma suna bakin kokarinsu suna kama ma sauran mutane wanda suke gajiyoyi ko wanda suke da bukata. Fami 70 ne za a kama ma yanzu kenan premier phase an samu an ba ma
mataki na
hurku kenan an ba ma fami 40 kuma insha Allah daga baya za a ba ma fami 30 kenan kun san da sai sun diba sun bincika sun gani wa ya kamata a bashi sannan ake zuwa a taimaka mishi
kenan sai an gudanar da bincike an ga lalle mabukata ne sosai
a dama mana ita yanzu kawai wanda ta ba da wannan tallafin ce a tai a ba ma kawai wanda sun kai gudun hijira yanzu da an ka diba duk an kai bincike anan dai da Magaram a takaice babu su mai aya ko wanda ba yan gudun hijira bane a cikin garin ma kawai yan gudun hijira ne kenan suna da bukata sosai kenan shi yasa ga ana da mai bukata a kusa an je wani wuri a neme shi shine an ka samu su an ka kawo su an ka ba su wannan tallafin.
Malama Usaina Hasani da Malama Hajara godiya suka yi wa kungiyar ta Amina game da taimakon da suka samu na awakai da kuma abinci da mai da sukari.
Wallahi wannan abin da aka bani naji dadi Allah saka da alkhairi
da
albarka da sukari da mai da shinkawa da maka da yan awaki.
Awaki nawa?
Awaki biyu.
Kamar marayu ne gare ki ko kuma?
Marayu ne gare ni.
Su nawa?
Ina godiya, ina musu fatan alheri, Allah saka da alheri, Allah ruhu asiri, Allah sa mu amfana.
Marayu nawa gare ki?
Marayu guda takwas.
Kamar da midamine ne aka bari?
An bani akuya da ila akuya da shinkafa buhu guda da gari saku guda da mai dan sankili ko da sukari kulofi.
To wannan ɗin awaki da aka ba ku kamar ya ne zaki da su?
Wallahi na kai gidaji ko zan nema da igiya in dare ko in rika ba su abinci. Allah ya faka sa aihu si amfani ko ai amfani shi amfana ɗiya na sa amfani.
Ita kuwa Ramatu Kusu ita ce shugabar kungiyar iyayen marayu a nan da magara. Kira ta yi ga waɗannan mutane da suka samu wannan taimako da su yi kokari su tattala.
Ba uwa marayun ne ba kadai. Akwai gajiyayyu a ciki. Kiran dai da zan iya musu shine kawai su kama wannan alheri su kama shi da hannu bibi su rike shi ya zama to su yi amfani da shi. Ka samu ƴan awakin ka da dan abincin ka kenan ƴan awaki su ishe ka ka dan kiwata. Kuma wannan abinci ya ishe ka kuma ka samu ka dan ci kwana biyu har ila.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Namagaran a Jamhuriyar Niger.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Yanga, karamar hukumar Taura ta jihar Jigawa. Mai son sanin tarihin yankin Sahrawi da kuma alakarsa da kasar Maroko. Za kuma a ji ƙarshen ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari na jihar Yobe, mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. Bari mu fara da abin da ya rage na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari na jihar Yobe, mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. Ga masanin harshen Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka.
Shugaba na wucin gadi wato yana iya zama shugaba na wani ɗan wato
lokaci.
Kamar ni fahimta ta shi ne zai zama na wucin gadi. Amma idan muƙaddashi ne to an ɗauka an ɗora shi ne a kan kujerar shugabanci. Ake san da mai gidansa ko ya dawo ko ya samu sauki ko kuma ya samu zarafin ya zo ya kama aikinsa kamar yadda ya saba. Amma na wucin gadi wani lokaci kenan. Kai wani gaci ko wani lokaci zai iya ɗauka yawa a mai gurgunta.
To Malam Sani, watakila masu tambayar za su so su san shin daga ina wannan kalma ta muƙaddashi ta samo asali?
To. Yauwa, kamar yadda na fara gaya maka a farkon wannan hirar, nake ce ma dama da kalmar mataimaki da kalmar muƙaddashi asalinsu ma babu su a Hausa da. A tsarin sarautar gargajiya babu su. A tsarin sarautar gargajiya da can sarki ba shi da mataimaki. Ban sani ba ko ka taɓa ji a ce ga mataimakin sarki.
Lalle kan babu.
Yauwa, ko kuma wani bafadansa a ce ga mataimakin sarki. Ko kuma madanki.
Lalle kan.
Ka gani saboda haka asalin a cikin tsarin sarautar gargajiya ko shugabancin gargajiya babu zuwan wato mulkin zamani wanda Turawa suka kawo shi ya haifar da su kuma a yanzu suka zauna da gindinsu aka san su kamar yadda suke. Kamar yadda na gaya maka shi mataimaki na a matsayin mataimaki da suke aiki tare da gidansa shi ko muƙaddashi yana zuwa ne a duk sanda wato akwai buƙata ta rarriba a samu shugaban ƙasa ko shugaba wato sai a ƙara darajar mataimakin su ko ma zama muƙaddashi. Kuma ita ƙasalinta ita kalmar muƙaddashi larabci ce.
Yawwa.
Na da dama na nuna maka. Ita ma larabci ce. Domin kamar daga ƙadar su ne.
Haka.
Kaga aka so aka ce kuma muƙaddas. Muƙaddashi. To kaga muna iya cewa ita baƙwar kalma ce ta shigo cikin Hausa. Yawwa. Amma idan tsantsar gwamnatin Hausa ake magana in ana neman muƙaddashi sai a ce mushi makama ko kuma kazida. Yanzu kamar shi mataimakin shugaban ƙasa ne yanzu da muke da shi, kaga idan tsantsar fassara ce ta zo ta tuho a haka.
Har
kuma kalmomin suka zauna a yanzu yadda ka san su. Saboda ba mu yi kokari a zamanance mu inganta hanyoyin fassararmu da daidaita su da abubuwan da muke da su a da ba.
Shi
yasa ka ga yanzu muke da wannan kalma ta mataimaki ko kuma a ce muƙaddashi.
Amma
in dai ana neman asalin kufinta a Hausa ne, sai dai a ce tafida ko makama. In ka so yanzu kana iya cewa shi Profesa Osibanjo makaman shugaban ƙasar Najeriya. In ka so haka, yawwa, in ka so kuma ka kira shi tafida. Kuma dai irin yadda ake da su a waɗansu masarautu a garuruwa da muke da su a nan arewa.
To sai kuma kashi na ɗaya na ansar tambayar Adamu Iyanga kan yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da ansarka.
Saharawi kusan suna ne za a iya cewa da yake danganta mutanen da ke zaune a yammacin Sahara. Shi yasa kowane mutum za a ce mishi Saharawi idan yana zaune a wannan yanki na yammacin Sahara. To, shi wannan yanki yana nan ne a arewacin Afirka. Yana da iyaka da ƙasar Morocco ta bangaren wato arewa, yana kuma iyaka da ƙasar Mauritania ta bangaren gabas, sannan ta bangaren yammaci yana da iyaka da kogin Atlantika. To, yanki ne wanda yake da daddaddan tarihi. Kusan akwai ƙabilu na Larabawa wanda yawancinsu makiyaya ne da kuma 'yan kasuwa waɗanda suka baro gabas ta tsakiya suka zo suka zauna a wannan yanki. Musamman akwai ƙabilar Senhaja wanda su tare da Zenaga wato duk ƙabilu ne na Larabawa. Kasan kaman ƙasar Hausa ne za a ce akwai zage-zage, akwai Kanawa, akwai Katsinawa, to su ma a cikin Larabawa akwai irin waɗannan. To, waɗannan Senhaja da Zenaga ɗin su suka fara zuwa suka zauna a wannan yanki na yammacin Sahara wanda a yau ake kiran shi da Saharawi. Sannan shi wannan yanki ya kunshi wasu ɓangarori kamar yadda na ambata na cikin ƙasar Morocco, wanda kudancin ƙasar Morocco ya shafi wannan yanki, sannan ɓangaren Mauritania, sannan da kuma kudu maso yammacin ƙasar Algeria duk ya shafi wannan yanki. Sannan a ƙarni na takwas, a daidai lokacin da Musulunci ya shigo wannan ƙasa, an samu ƙaruwar mutane waɗanda suka rinka zuwa daga yankin gabas ta tsakiya suna kasuwanci kuma suna karantar da mutane ilimin addinin Musulunci. Sannan da tafiya aka fara amfani da raƙuma wurin tafiye-tafiye na nisan zango maimakon dawaki, sai zamanto an samu ƙaruwar mutane waɗanda suke zuwa kasuwanci da cinikayya musamman a yankin arewacin Afirka da kuma yankin Afirka ta yamma. A wannan lokaci sukan kawo gishiri, sukan kawo gwal, sukan kawo bayi suna tallansu a wannan yanki. Sannan a ƙarni na 11 an samu mutanen Banu Hilal da Banu Sulaim waɗanda suka taso suka yi ƙaura suka tafi wasu wurare cikin yammacin Sahara musamman ta ɓangaren daga ƙasar Misira, sannan kuma wayansunsu daga cikin ƙasar wato Algeria. Sannan a ƙarni na 13 an samu tarihi ya nuna cewa akwai wata ƙabila ta Makil da ta taso daga ƙasar Yemen suka zo suka zauna a wannan yanki da ake kira Saharawi. To, wannan yana nuna adadin mutane daban-daban da suka taso suka zo suka zauna a wannan yanki saboda dalilai mabambanta. Bayan nan akwai lokacin da Turawan mulkin mallaka suka zo suka samu wannan wuri, sai zamanto an kasu kashi biyu ko kashi uku. Wasu suna ganin cewa a'a, mutanen Faransa su suka zo suka mulki wannan wuri da farko. Wasu kuma suka ce a'a, mutanen ƙasar Spain wato Andalusia su suka taso suka zo suka mulki wannan wuri. Amma gaskiyar al'amarin bisa tarihi shine lallai a ƙarni na 19 tarihi ya nuna cewa ƙasar Faransa ta yi mai yawancin ƙasashen Maghrib wato ƙasashen arewacin Afirka mulkin mallaka, musamman idan ka duba akwai ƙasar Algeria a ciki, akwai ƙasar Mauritania a ciki wanda ƙasar Faransa ta yi mai mulkin mallaka. A shekara ta 1912 a lokacin ne ta mulki ƙasar wato Morocco. Amma yankin da ake kira yammacin Sahara wanda a yanzu ake kiran shi da Saharawi, wato wanda ya kunshi yankunan da suka shafi bangarorin wato Morocco da Algeria da Mauritania a yanzu, ya fada ne karkashin mulkin kasar Spain. Shi yasa ake kiran wurin Spanish Sahara, wato yankin Sahara wanda ke karkashin mulkin kasar Spain a wannan lokaci. So wannan a takaice kenan bisa tarihin yadda wato wurin ya tattara jama'a daban-daban, sannan kuma Turawa mulkin mallaka suka zo suka mamaye wurin a ƙarni na 19. Sannan dangantaka da ke tsakanin yankin Saharawi da kuma abin da ya shafi ƙasar Morocco, za a iya cewa akwai rikici da ya balle tun a shekara ta 1976 sakamakon yarjejeniya da aka yi tsakanin wato ƙungiyoyi guda biyu na yankunan da suke riƙe da waɗannan yanki na ƙasar wato Saharawi. Na farko dai ya kamata mutane mai sauraro ya fahimci cewa wannan yanki yana da prime minister kuma yana da shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar shine president Ibrahim Gali, shi kuma prime minister shine Abdulkadir Talib Umar. Wannan kafin mu je ga abin da ya shafi rikici dangantaka daga tsakanin wannan yanki da yankin Morocco kenan. Sannan shi wannan yanki yana da mutane, adadin mutane akalla mutum 500,000. Wannan a ƙididdigar shekara ta 1975 kenan, wanda tun da aka yi wannan ƙididdiga ba ta sake yin wani ƙididdiga na sanin adadin mutanen da ke wannan wuri ba.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansoshin wasu tambayoyin, ciki har da kashi na biyu na ansarar tambaya kan yankin Saharawi da ƙasar Morocco. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Malam Sani Balankaro da ke Abuja, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To sai kuma mu leƙa taskar sakonnin emails da kuke aiko mana. Sakon farko cewa a gaskiya harin kunar bakin wake da wasu mata biyu suka kai a garin Maiduguri kusa da wani garejin mota ba karamin abin takeici bane, da fatan jami'an tsaron Najeriya za su kara kaimi wajen yakar hare-haren kunar bakin wake a Najeriya. Sako daga Salim Abubakar Imam Jengar, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, da kuma Balan Vice direban tanka Jos. Sai kuma wannan yace a yau ne zababban shugaban kasar Gambia Mr. Adama Barrow ke yin rantsuwar kama aiki, wanda kuma hakan ya zo daidai da ranar da kasar ke cika shekaru 52 da samun yancin kanta. Da fatan za a yi wannan bukukuwa lafiya a kuma gama lafiya, daga shugaban kungiyar muryar jama'a Malam Haruna Muhammad Katsina. Sai kuma sakon Isun Dila Fake yace assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku isar min da sakon jajantawa zuwa ga Haruna Wallo Fake, inda a tsakar daren jiya Juma'a ne Allah ya jarabci shagunansa guda biyar makare da kaya suka kone kurmus. Allah ka maida wa Haruna da Sunusi Labai da Mansur Rabi'u da kuma Mukhtar Alkhairin abinda suka rasa. Allah kuma ya kiyaye aukuwar haka a nan gaba. Sai kuma sakon gaba daga Tanimu Inuwa Zangon Buji yace assalamu VOA Hausa, dan Allah ku bani dama in nika sakon godiya ga gwamnatin jihar Jigawa a bisa tallafin uniform na kayan makaranta da ta raba wa daliban makaranta tan Zangon Buji Primary School. Allah ya saka da alheri. To yanzu kuma sai mu koma ga nazarin dan mun tsino muku labarai amma a takaice.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kara izautar kalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a, inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya yi rubutu a Twitter da kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jarida The New York Times da gidan talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC a cikin jerin sunayen. An goge rubutun da wuri, amma kuma aka mai gurbinsa da wani makamancinsa da ya ƙara da sunayen kafafen yada labaran cikin gida guda biyu na ABC da kuma CBS.
To da takaitattun labaran shirin na yanzu ya kammala, sai da dare za mu sake dawo, in Allah ya kai mu, a madadin Nazar Ahmad Hausawa da ya taya da gabatarwa ya karanto mana labarai, sai kuma wanda suka bada umarnin shirin wato Solomon Abu da Fasil, sai injiniyan mu Neo Martins Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.